is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. A wannan zangon shirye-shiryenmu muna da rahoto kan ɗauki da aka kaiwa masu juna biyu a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Kamar yadda muka saba, Jummai Ali za ta shigo da shirin rigakafi. Baba Yakubu Makeri ya gabatar da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka bar aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Aƙalla mutane 44 sun halaka, wasu ɗaruruwa kuma sun jikkata bayan wasu jerin fashe-fashe a gidan adana abubuwa masu haɗari a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin China da daren jiya Laraba. Hotuna da kuma bidiyo sun nuna wasu manyan tartsatsun wuta da wani gajimare-gajimare haka da ya mamaye har gine-ginen benaye da ke kusa da wurin. Fashewar kuma ta cilla igiyoyin girgiza da suka firgita mazauna wuraren da ke ma tsawon kilomita da dama daga wurin fashewar. Kafafin yaɗa labarai na gwamnati sun ce fashe-fashe biyu masu girman gaske sun auku daƙiƙoƙi 30 tsakanin juna, har sai da na'urar tashar auna girgizar ƙasa da ke daura da wurin ta auna. Kafafin yaɗa labarai mallakan gwamnati sun ce mutane aƙalla 32 na cikin mawuyacin hali bayan fashewar. Waɗanda suka samu raunuka sun haura 400. Tianjin dai wani birni ne mai tashar jirgin ruwa a arewacin China, mai tazarar kilomita kimanin 140 ko 50 daga kudancin Beijing, kuma na ɗauke da mutane sama da miliyan 7. Shi ne wato birni na hudu a girma a China.
Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya bayyana jiya Laraba cewa ya kamu da cutar kansa, kuma wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyatar ƙoda. Mr. Carter, ɗan shekaru 90 da haihuwa, ya bayyana gano cuta a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa. Bai bayyana irin kansa da yake da ita ba, illa kawai cewa ya yi tawon zuwa wasu sassan jikinsa. An yi ta tura saƙonnin fata alheri ta kafofin sada zumunci. Shugaban Amurka Barack Obama ya masa fata cikakken warkewa kuma cikin sauri a madadinsa da matarsa Michelle Obama. An yi wa Mr. Carter tiyata ranar 3 ga watan Agusta don a cire wata 'yar tsoka a ƙodarsa.
Jiya Laraba, wata kotun tarayyar Amurka ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 mawuni ɗan Najeriya, wanda ya kasance ɗan farfaganda da kuma mai samo ma rishin ƙungiyar Al-Qaida da ke Yemen mayaƙa. Lawal Babafemi, ɗan shekaru 35 da haihuwa, ya amsa cewa ya aikata laifin bara ta wajen taimakawa wata ƙungiyar ta'addancin ƙasar waje, wato Al-Qaida shiyar ƙasashen Larabawa. Ya yi aiki a sashen labarai na ƙungiyar ciki har da mujallar ta mai suna Inspire, a cewar masu gabatar da ƙara. Ya kuma rubuta waƙar gayu ta rap ta ƙungiyar da zammar sa matasan yammacin duniya su yi sha'awar shiga ƙungiyar. Masu gabatar da ƙara sun ce ƙungiyar ta biya Babafemi kusan $9,000 tsaba don ya nemo wasu 'yan Najeriya majiya Turanci su shiga ƙungiyar ta ta'addanci.
Kuna shan labarin ne ta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tattaunawar zaman lafiya da ɓangarorin da ke yaƙi a Libya suke yi a Geneva ta zo ƙarshe jiya Laraba ba tare da cimma wata maslaha ba. To amma wani manzon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ɓangarorin sun duƙufa wajen cimma jituwa kan batun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin makonni 3. Yayin da tattaunawa ta faskara, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Benedio Leon ya ce ɓangarorin biyu, waɗanda kowace ke ikirarin iko da wani sashen ƙasar ta Libya ya ɗauki da yaƙi ya ɗaiɗaita, ta lura cewa da buƙatar a gaggauta yin wani abu game da tsaro a tattaunawar da ake yi saɓanin halin da ake ciki a siyasance. Libya dai ta dare tsakanin gwamnatoci biyu da ke samun goyon bayan mayakan da ke fada da juna. Prime Minister Abdalla Athini ya ce yana iya yin murabus ranar Lahadi idan wannan ce mafitar da jama'a ke so.
China ta sake barin darajar takardar kuɗin ta yen ya wato ta sake faduwa ƙasa da dalar Amurka a kwana ta uku a jere. Yau Alhamis babban bankin ƙasar ya rage darajar kuɗin da kashi 1% daga ta jiya inda ta zama 6.4 kan dala guda. Gwamnatin China na so wato ta sa ido sosai kan darajar yen wadda ta kambarta ta yi sama da ko ƙasa da kashi 2% daga matsayin da take so wanda takan canza shi kullum. Zuwa yanzu dai takardar kuɗin ta risa wajen kashi 4% tun karon farko da aka fara canza matsayinta a kasuwar hada-hada. To amma masu saka jari da dama na fargabar cewa katsa London ɗin da ake ma fagen tattalin arziki wannan ƙasa, wacce ita ce ta biyu a girman tattalin arziki a duniya, ya kawo tafiyar hawainiya fiye da yadda aka hanga a baya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya ta agaza wa masu juna biyu da ke sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Wakilin Haruna Dauda Bina ɗauke da rahoton.
Hukumar samar da agajin gaggawa ta nema da ƙasa ta ba da kayan tallafin haihuwa ga mata 1,980 da ke da juna biyu a sansanin 'yan gudun hijira daban-daban a babban birnin Maiduguri. Shugaban hukumar na ƙasa Alhaji Muhammad Sani Sidi ne dai ya soma wannan rabon kayayyakin haihuwa ga matan da ke ɗauke da juna biyu 410 cikin mata 1,980 da ake da su da ke ɗauke da juna biyu a faɗin jihar Borno. Alhaji Muhammad Sidi ya yi ƙarin bayani dalilansu na ba da wannan tallafin kayayyakin haihuwa ga waɗannan mata kamar haka.
Yawancin waɗannan mata sun zo wannan camp din namu ba tare da komai ba. An san yadda suka taho camp din nan, kuma gashi Allah ya sa suna da juna biyu kuma ba su da wani abu a hannunsu. Dole ne hukuma ta nema ta zo ta ga yadda za su yi taimake su saboda su samu sauki wajen haihuwa da kuma karban abin da za a samu.
Shi ko coordinator shiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ya yi ƙarin haske ne game da irin kayayyakin tallafin da suka baiwa waɗannan mata kamar haka.
Mata masu ciki sun kai 1,980, amma wayannan da suke nan zaka ga duk cikinsu manya ne, nan da sati biyu sati uku za su haihu. To su 410 muka samu, amma mu gama akwai wanda suka haihu amma su zo sun karba da danta yanzu haka akwai wanda suka kaya ne a ciki wanda yake na bukatar mai haihuwa kanta immediately bayan ta haihu. Mace da ta haihu za ta bukaci kayan jaririnta na sawa, za ta da bukaci kayan kwanciyar jaririnta na sawa, za ta bukaci gidan sauro wanda zai kare ta. To wayannan su ne a ciki, sannan za ta baki dan zannin da za ta saka.
To kamar akwai wasu kuɗaɗe da kuka ba su ka kansu haka
muna dan jinkirin bada kuɗin saboda akwai wanda alhakin yake kansu. Akwai wanda aka yi gidauniya na tara kuɗi wanda dan su din nan, to an sanar da su sun ha kuma shirin za su zo. Kowane IDP a kalla bai samu komai bai samu 10,000.
Shi ma gwamnan jihar Borno Horan Rukan Shatima ya yabawa wannan hukuma ne da irin wannan gudumawa da suka baiwa waɗannan mata.
The figure of the national average is 335 per 100,000 live births.
Yace cikin kowane mata 100,000 da ke dauke da juna biyu, 335 ne ke rasa rayukansu lokutan haihuwa, sannan jihar Borno kadai na rasa rayukan mata 776 ne cikin kowane haihuwa 100,000 da mata ke yi. Yace wannan lokaci ne da ya dace da hukumar neman ta zo don tallafawa al'umman mu.
Our people are the poorest of the poor. The Boko Haram had further pauperized our people.
Yace mutanen mu ne suka fi kowa talauci a wannan bangare, kuma ƴaƴan kungiyar Boko Haram sun dada jefa mutanen mu cikin halin kakanikayi. Yace ina mai tabbatar muku cewa babu wata mace da cikin waɗannan mata da ke zo ne da ta mallaki naira 20,000 nata na kanta. Wannan abin takaici ne matuƙa don irin halin da mutanen mu suka shiga da kome irin waɗannan mata ƴan gudun hijira yanzu haka ke zama a sansanin ƴan gudun hijira ke cewa game da irin wannan tallafi.
Daga wani kam kike?
Ina Arabi.
Kina ɗaya daga cikin masu ɗauke da juna biyu ko?
Eh.
Okay. A nan kika samu juna biyun ko kuma tun kina can inda kuke?
A nan.
Okay. Kuna tare da mai gidanki ne a nan?
Eh.
Yanzu shekaman watanninki nawa?
Na manta gaskiya wannan tsaifin watanni ne.
Me sunan naki?
Aisha.
To Allah ya taimaka insha Allah. Allah ya sa su ka lafiya. Ga wata na gaba ko? Eh ya suna malama.
Habiba Muhammad.
Muna
Arabic College. An gode Allah ya buɗa. Kuma Allah ya yi mana masifan da zai faru a gare mu.
Kuma watanninki nawa akam?
Yanzu watane na kusan 9 akam.
Ya sunanki?
Zuwaira Ali. Abin da zan ce godiya ne kawai nake masa. Allah ya saka masa lafiyari. Kine kawai fatan take.
To kamar watanninki nawa dauke da juna biyu?
Ina da wata 9 yau.
Wasu mata ƴan gudun hijira dake dauke da juna biyu kenan da hukumar samar da agajin gaggawa ta tallafa da kayayyakin haihuwa ke bayanin game da wannan tallafi da suka karba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ta kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke
Kama da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 2:12 sai kuma Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Riga kafi tambarin lafiya.
Daga tai duka da hakimai nina ba ku jala kowa idarki ya ku hukunta shi duniya. Kida polio motanan mumu kole shi abanan dan ala akole shi ba kasa gadan ala idan baya da kyawo wajamu.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da irin tanadin da wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da suka himmatu wajen yaƙi da cutar shan inna wajen kokarin aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara. Lawal Ahmad Furfuri ya haɗa mana rahoto ne na musamman akan yaƙi da cutar polio a jihar Zamfara. Lawal Ahmad Furfuri, gare ka.
Yara mayan gobe, kula da lafiyarsu ya zama wajibi ga iyaye domin tabbatar da samun al'umma mai cike da ƙoshin lafiya. Akan haka ne gwamnatoci da wasu ƙungiyoyi ke fito na fito da dukkanin cututtukan da ke addabar ƙananan yara, musamman cutar shan inna, ta hanyar yi masa rigakafi domin samun kariya daga cututtukan. Jihar Zamfara ba a batta a baya ba wajen fitowa domin yin gangami akan wannan lamari. Jami'in wayar da kai akan sha'anin kiwon lafiya na jihar Zamfara, Alhaji Kabiru Dan Jakuriya, ya yi ma jama'a bayanin makasudin taron gangamin.
Wannan ne gangami da muka hada na ɗalibai da kuma guragu waɗanda suka samu na ƙasa a sanadiyyar cutar shan inna. Mun saba hada shi a Guso local government da sauran local government na jihar Zamfara domin su ratsa gari, su kewaya domin jama'a su fahimci cewa har yau akwai sauran dukkan cutar din nan, kuma akwai buƙatar cewa jama'a su bada goyon baya 100% domin sun ga guragun da kansu suna wayar mu da jama'a kansu cewa mu a sanadiyar wannan rashin samun rigakafi Allah ya kaddace mu samu wannan cuta. Don haka muna fatan sauran ƴaƴan za su biyo mu da jikokin mu da sauran su ba za su samu wannan nakasa ba a sanadiyar wannan.
Wane irin darasi ne jama'a za su koya game da wannan gangami yanzu da ake?
To akwai darussa da dama da za su koya. Na ɗaya dai ga darasi ga hili ga guragu wanda suka gani wanda ya zamanto a sanadiyar wannan cuta ta cutar shan inna ne suka samu wannan. Na biyu kuma darasi za su koya su ga cewa jama'a gaba ɗaya da duniya an waye gari cewa Najeriya cikin kasashen da muke da sunan duniya yau sauran ƙasa uku wanda Najeriya take ciki wanda ba su kawar da wannan cuta ba. Kaga darasi ne gare mu gane cewa duk yawan gada mu da wayewar da mun kai ba mu wai kokarin mun cewa mun tsaya tsayin daka mun ba yaran mu wannan magani domin mu ma mu hita daga cikin wannan ƙangi da duniya ta samu na idanu akai.
Mene ne fatan ka daga ƙarshe?
Na farko dai ina fatan wannan rally da za a yi a fara shi lafiya a ƙarshe lafiya. Na biyu kuma ina fatan jama'a su fahimci cewa akwai buƙatar kowa ya wayar ma ɗan uwan shi kai, aboki ya wayar ma da aboki kai, makwabci ya wayar ma da makwabci kai, kishiya ta wayar ma da abokiyar zaman ta kai na cewa mu tabbatar da cewa yaro na kowa ya samu wannan digon daga kan shan inna.
Yayin da jami'in wayar da kai akan sha'anin kiwon lafiya na ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara, Alhaji Kabiru ɗan Jakuriya ke yin bayani akan makasudin taron da kuma alfanun da ke tattare da shi. Su kuma wasu da Allah ya jarabta da kamuwa da wannan matsalar tashan inna, bayani suka yi akan yadda suke ji a wannan ranar ta taron gangamin.
Sunana Sani Muhammad dan Masani, chairman na Polio Sababe Gusau Local Government. Alhamdulillah, yanda nake ji a rayuwata ina ji na bambanta da sauran al'umma saboda wannan jarabawa da Allah ya yi min ta wannan matsala ta ciwon shan inna wadda Allah ya jarabe ni da ita. To don haka a wannan rana ina kira ga ƴan uwana musamman uwaye mata da su bada haɗin kai da ainihin goyon baya bisa ga lalin da za a yi na allurar rigakafi wanda za a yi, su bada ɗayansu a yi musu wannan allurar rigakafi domin kore wannan ciwo. Tunda yanzu ni alhamdulillah ga ni wanda jarabawa da na samu ba ni iya tafiya sai na dogara sanda ko kuma idan wani abin gudu ya zo kowa na iya rugawa da gudu ni ya banne. Kaga babu wata uwa musamman cikin uwayenmu wadda ka son ta daga ɗanɗanta an waye gari ba ya da ƙafa guda ko ƙafafun sun shanye ko hannu ya shanye. Duk da ba haka suka so ba, jarabawa ce wadda Allah subhanahu wataala ya aiko mana da ita.
Sunana Binta Namadi. Kira na ga uwaye da su yi tawakkali duk lokacin da za a zo ba ɗiyan nan su bar yarda da jita-jita cewa maganin nan yana cututawa ga jikin yara. Wannan magana banza ce. Babu yanda za a yi mu a matsayinmu na musulmi mu yarda a cutata ma ɗiyan wasu da wani abu, sannan kuma kai imani da cewa duk abin da Allah ya kawo maka fa abin nan Allah ya riga ya rubuto shi, wani bai isa ya sa maka abin da Allah bai rubuto ga rayuwarka ba face abin nan Allah ya riga ya rubuto shi. Fata na Ubangiji Allah ya nuna mana an kai ƙarshen wannan cuta daga nan zuwa wasu shekaru masu zuwa, kuma Ubangiji Allah duk yaran da an haifa Allah ya ba ku wani lahiya, kuma Ubangiji Allah ya sa ku wuce uwar da ta haifa ɗanta lahiya ya girma lahiya ya koma ga hannun Ubangiji shi lahiya.
Sunana Aminu Ɗan Musa. Ni wannan abin da zan cewa na yi farin ciki, na ji daɗi da murna na wannan rana. Uwaye na su ya ɗawai na da niyya sun ɗauki nauyi na sosai akan wagala lura abin an yi iya ƙoƙari dai abin ba a samu sauƙi ba. To amma abin da zan ba da shara mutane lokacin da ga nan allurar polio bai fito ba ga lokacin, amma yanzu zuwa allurar polio duk ya magance ire-iren wannan cututtuka ɗin wanda ke gudanar da irin haihuwar da ga matsalar ta polio gurguntaka haka da masu hannu guda. To gaskiya ya kamata uwayen yara su ba mu haɗin kai su ba da yaransu a yi masu wanga polio saboda kauda cutar polio a Gusau Local Government gabakin Zamfara gabaki ɗaya.
Sunana Hindatu.
Gaskiya ina jin damuwa a raina akan wannan jarabta, amma ina fatan Allah ya kawo mana da ita. Ina kira ga iyaye da su bari a yi ma ƴaƴansu wannan magani don kawar da wannan cuta.
A gaida Lawal Ahmad Furfuri daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin ƴan jaridun da suka amfana da horarwa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar ta ƙayyade cututtuka ta ƙasar Amurka wato CDC a taƙaice wajen koyon musu da dabarun yadda za su faɗakar da kawunan al'umma da suke sauraron su da wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana. A jihar Nejima, sama da yara miliyan 2 ne aka ɗigawa sinadarin rigakafin cutar shan inna wato polio a karo na uku, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
An gudanar da aikin bada rigakafin cutar shan inna karo na uku a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sama da yara miliyan 2 ne dai aka diga ma ruwan maganin rigakafin na polio a wannan karo. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce ba a samu wata matsala ba a lokacin aikin rigakafin saboda matakan da suka dauka na bada horo ga ma'aikatan da ke aikin bada rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu, babban jami'in kula da aikin rigakafin polio ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya ce bayan da suka kammala kwanaki hudu suna aikin a fadin kananan hukumomi 25 da ke jihar Niger, daga bisani sun yi maimai a inda ake ganin an samu matsala.
Muka duba muka san wuraren da za a yi mop-up, kamar wuraren bamu tabbata cewa an yi sosai ba, a sake zagaya wuraren na yi, shi ne muke kira mop-up. Za mu yi wannan yau gobe da GB.
Targeting yaran da kuka sa ran za a yi allura.
Target ɗin kamar yadda muka saba yi wajen sama da 2 million.
A wannan karo dai rigakafin polio ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wani rigakafin a kasashen da ke fadin lahiyar Afirka, inda babban daraktan ya bayyana abin da suke so su cimmawa game da rigakafin.
Gurinmu shi ne muke ce kasan an ce rigakafi ya fi magani. To, kasan kaman lokacin da WHO Regional Coordinator na magana ya ce yana ta ba ne kama allurar rigakafin da muke bayar na cututtuka, da ce ba ba da irin wannan rigakafin yanzu, da irin mutuwa da za a dinga samu nan akan bakon doro, akan meningitis, akan tarin lala, akan abubuwa da muke bayar da rigakafi. Akan abubuwa da muke bayar da rigakafi da zai da cututtukan nan da sun kakkashe yara. Kuma na farko kuma muna so kuma ba wai yara kawai za a bundan ba rigakafi ba, akwai rigakafi ma na wasu manyan mutane kamar rigakafin na anta, kamar na meningitis da sauransu da haka.
So duk Afirka ana yin wannan allurai
yanzu? Duk Afirka ana wannan satin da na ga muka sa na 24 zuwa 30 nan, ana activities da na ana bada allura.
Dr. Yabagi Aliyu, daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To sai kuma makon gobe cikin yadda Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar Ghana na wannan mako.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Graphic, wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa John Dramani Mahama, inda yake yin kira ga likitocin kasar da suke yajin aiki a asibitocin gwamnati akan tsarin aikin su da su koma bakin aiki yayin da ake ci gaba da tattaunawa, sai dai na wannan yajin aiki saboda ya saba wa dokar kasar. Jaridar ta ce shugaban kasar da ya ce bai kamata ba wani mahaluki ya mutu sakamakon wannan yajin aiki wanda ya saba wa dokar kasa, wanda ake kokarin kirkiro da kuma tabbatar da abin da yanzu ake so a kawo. Shugaban ya ce wannan abu dai da suke yana yin tarnaki ga sashen kiwon lafiyan kasar. Jaridar Daily Graphic ta kara da cewa shugaba Muhammad ya bayyana aniyar gwamnati na duban matsaloli baki ɗaya ma'aikatan sashen kiwon lafiya, kama daga su likitocin, nurse, unguwar zoma, jami'an daukar hoton x-ray da jami'an ɗakin gwaje-gwaje da likitocin magani da sauransu. Ita kuwa jaridar Ghanaian ta yi kanin labarai ne kamar haka: duk likitoci su yi murabus amma su dawo da makullan hannunsu, inji tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Brigadier General Nuno Mensa. Jaridar Ghanaian ta ci gaba da rawaito hurucin na tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro, yana cewa kada su fasa wannan murabus baki ɗaya, su ci gaba da aniyarsu amma dai su dawo da makullai na gidajen gwamnati da ke a hannunsu a lokacin da za su gabatar da takardun murabus nasu. Jaridar ta ce Brigadier General Nuno Mensa ya ce hakan ne zai iya sa gwamnati ta samu inda za ta ajiye likitocin da za ta dauko daga wasu wurare don su zo su yi aiki a sashen kiwon lafiyan kasar.
Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta rawaito aniyar gwamnati na dakatar da albashin ma'aikata da ke yajin aiki a daidai wannan lokaci ciki har da likitocin kasar. Jaridar Daily Guide ta ci gaba da rawaito wannan labari tana cewa a fadar wata sanarwa da ministan daukar ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idris ya sanya ma hannu na cewar hukumarsa ta bada umurni ga ma'aikatan gwamnati inda ma'aikata suke yajin aiki da su gabatar da sunayen masu yajin aikin ga hukumomin ministocin da suke karkashin su don daukar mataki na gaba. Hukumar kwadago gunde tana tunasar da ma'aikatan kasar akan ayar dokar kwadago ta kasa da ke cewar duk wani ma'aikaci da ke yakin aiki wanda ya saba wa dokar kwadago zai rashi albashinsa. Jaridar Daily Guide ta ce ministan kwadago gunde ya ce idan aka tattara sunayen masu yajin aikin za a gabatar ga hukumar kudi. Idan muka sake leka jaridar Ganyanta za mu ga kira da shugaban hukumar tsara shirye-shiryen ci gaban kasar Professor Kwasi Bucce yake yi wa jami'in siyasar kasar cewa kada su tsorata da takardar shawarar ci gaban kasar na shekaru 40 da aka bullo da shi cewa za a mai da shi doka da zai zama dole a kan su jami'in siyasan su yi aiki da shi a lokacin da suka kafa gwamnati. Jaridar ta ce da yake ci gaba da bayani Professor Kwasi Bucce ya ce lallai ne wannan kundin shirye-shiryen ci gaban kasar dai zai zama alƙiblan ci gaban kasar gabaki daya amma dai kowace gwamnati dai za ta iya kawo nata salo wurin aiwatar da shirye-shiryen. Jaridar ta ce shugaban hukumar ci gaban na kasa ya ce wannan abu dai zai sa kasar ta samu dorewar ci gaba kuma mutane da dama ne suka bayyana farin cikin su da samar da wannan tsare-tsaren ci gaban kasar na shekaru 40. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridun mu na Ghana. Baba Yakubu ke yi sashen Hausa na murya America a Accra.
To a gaida na goma kafin mu karkare kuma sai ra'ayoyi da kuma su sauraro kuka aiko mana ta wayar ho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America, mai magana Bashir Computer daga Madogilo Kanadaman Kano State Nigeria. Zan tsoro ba da gudunmuwa ta dangane da ranar matasa ta duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware hakika wannan rana ce mai muhimmanci ga dukkanin matasa sakamakon yanayi na ƙalubalen rayuwa musamman na wannan Afirka da muke fama da shi na rashin ayyukan yi da sauransu. To ya kamata mu matasa mu tsaya mu ringa ƙoƙartawa muna nema muna yin sana'o'i kada mu kasance masu fita mu kai da halakar da rayuwarmu kamar irin yadda yake faruwa da ce sai mun tafi wasu ƙasashe na Turai sakamakon wannan mu zo mu rasa rayuwarmu. Alhamdulillah gwamnatocin mu na Afirka suna bakin yin su wajen samar da ayyukan yi to mu ringa haƙuri muna juriyawa ta komai tsananin Allah zai kawo sauƙi a gaba. Wannan shi ne shawara ta gare mu matasa. Na gode.
To sai kuma tashin muhimman kanin labarai.
Aƙalla mutane 40 sun halaka, wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan wasu jerin fashe-fashe a gidan adana abubuwa masu haɗari a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin China da daren jiya Laraba. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya bayyana jiya Laraba cewa ya kamu da cutar kansa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyatar ƙoda. Mr. Carter mai shekaru 90 da haihuwa ya bayyana gano cutar a cikin wata ƴar gajeruwar sanarwa. Bai bayyana irin kansar da yake da ita ba, illa kawai cewa yayi ta wanzu zuwa jikinsa.
To a gaishe kuma su sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sidi da ya tar har hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.